sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niyya a kuma na ya samu Alpha Radio na kuma san da ke kasar Ghana. Su kuma masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama ta sharto suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu hare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A cikin wannan shirin zamu kawo muku rahoto akan horar da mata yan siyasa da aka yi akan yadda za su yi amfani da hanyoyin sadarwa na zamani. Kana mu kawo muku shirin tsintsiya madaurin ki daya tare da Jumai Ali sai kuma Ibrahim Kalmasi Garba da zai shigo da shirin jawabi daga dattawa. Kana mu tala Faruk Sanina ya shigo da labarin wasanni idan muna da lokaci. Sai dai waɗannan sai bayan kun cika kullu labaran duniya ta da Hafsat Bello dan mai soro.
Jama'a assalamu alaikum ga cika kullu labaran. Majalisar Wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauran da suka aikata muggan laifuka a ƙasar. Dokar ta yi bayani kan abubuwan da suka hadu suka zama manyan laifuka yayin da suke magana kan wata doka da kotun koli ta fitar a baya inda suka ce ba a tantance ta ba. Dokar ta ce gwamnati ta maida bakin da suka yi manyan laifuka zuwa kasashen su. Wannan sabuwar dokar ta lissafa fiye da laifuka 12 da za su sa a maida mutum kasarsa, ciki har da cin zarafi da fashi da kuma amfani da muggan makamai. Dokar da aka fitar a majalisar da ke cike da 'yan jam'iyyar Republican a jiya Juma'a na cike da 'yan jam'iyyar Democrat 21 ne kurin suka goyi bayan wannan dokar, yayin da 4 daga cikin 'yan jam'iyyar Republican suka bi bayan su. 'Yan jam'iyyar ta Democrat dai sun ki amincewa da wannan dokar ce domin ko an yi gaggawar gabatar da ita zauren majalisa ba tare da saurare ko kuma tantancewa ba. Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta yi zaman gaggawa a yau Asabar domin tattauna tashin hankalin da ke aukuwa a Basra wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 12 a lokacin da ake zanga-zanga kan rashin abubuwan more rayuwa da ayyukan yi da kuma cin hanci da rashawa. Kafar yaɗa labaran Faransa ta AFP ta rawaito cewa zanga-zangar da aka yi a wannan satin ta samo asali ne daga kwantar da waɗansu mutane 30,000 a asibiti sanadiyar shan gurɓataccen ruwa da suka yi. Ma'aikatar harkokin cikin gidan Iraki ta saka dokar ta ɓaci a garin na Basra. A jiya Juma'a ne ɗaruruwan masu zanga-zanga suka cika ofishin jakadancin Iran da ke Basra, suka kuma cinna masa wuta suna faɗin a yi waje da Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iraki Ahmad Majub ya ce kaiwa ofishin jakadancin hari ba abu bane wanda za su yarda da shi, kuma baya cikin abin da gwamnati za ta lamunta. Kiyasin cinikin kasashen China da Amurka ya kai dalar Amurka biliyan 31 a watan Agusta, duk da tsananin harajin da Amurka ta dora akan kayan na China. Bayanin kudaden ya zo ne sa'o'i kadan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kara wani haraji na dala biliyan 267 akan kayan da ake shigowa da su daga China, wanda zai kasance kan baki daya kayan da China ke shigarwa Amurka. Harajin da zai zo nan gaba zai dora ne akan na dala biliyan 50 din da dama nan dama can a kan kayan China, sannan kuma wasu biliyan 200 da za ta iya zuwa nan ba ta jimawa ba a cewar Trump din. Shugaban ya shaida wa manema labarai a lokacin da yake tafiya birnin Fargo da ke jihar North Dakota cewa bayan wannan akwai wani harajin na dala biliyan 267 da zai iya zuwa ba tare da shawara ba idan na so hakan. Wannan yunkurin zai sanya duka kayan da China ke shigarwa Amurka kan sabon haraji. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama, wanda ba a cika jin duriyarsa ba tun da ya bar mulki, ya shiga rudanin zabe da aka yi a jiya Juma'a, inda ya ce ya kamata mutane su yi zabe domin 'yancin su ya ta'allaka akan yin hakan. Kaucewa yin zaben zai zama babban hadari a gare mu baki daya, a cewar Obama. Tsohon shugaban na Amurka dai yana magana ne a sa'ilin da yake wa ɗaliban jami'ar Illinois da ke Urbana, inda ya karbi lambar yabo bayani. yace halin da siyasa Amerika ke ciki yanzu ba wai ya fara da zamanin mulkin Donald Trump bane, amma dai yana daya daga cikin alamomin. Yace yana dai dorawa ne akan matsalolin da ƴan siyasa suka fara haifarwa a shekarun baya. Obama ya buƙaci ɗaliban da su fita su yi zaɓe a watan Nuwamba, inda ya shaida musu cewa ɗaya daga cikin matasa biyar da suka isa zaɓe ne kawai ya yi zaɓe a zaɓen shugaban ƙasar shekarar 2016. Hadarin zafi mai suna Florence na ci gaba da bunƙasa a kan tekun Atlantika. Domin ko masu hasashen yanayi sun ce Florence za ta zama guguwar zuwa ranar Lahadi, sannan kuma ta gawurta zuwa babbar guguwa a kwanaki masu zuwa. Abubuwan da Florence ke haifarwa na shafar bangaren Bermuda, kuma ana kyautata zaton za ta isa sassan gabashin Amurka. Cibiyar kula da yanayi ta sanar da cewa guguwar ka iya kawo barazana ga rayukan mutane, inda ta ce guguwar ke tafiya a kusan kilomita 100 a duk sa'a guda.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka kenan birnin Washington DC. To barun bude taskar rahoton namu daga jamhuriyar Niger, inda mata 'yan jarida suka horar da mata 'yan uwansu 'yan siyasa yadda za su yi amfani da kafofin sadarwa na zamani. Ga ta labari kuma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Maryama Keta ita ce shugabar kungiyar APAC Reshen da Magaran, ta mana ƙarin haske.
To shi wannan taro da anka shirya shi an lura da cewa kaman mata hakan ga duk abin da ya shahi haraka na cikin gwamnati zama deputoci ne duk an bar su baya. Kenan me ya ka haka? Duk shine muke son mu gane. To yanzu kuma mata su ma su san abin yana da muhimmanci. A sa su watakila ba su san ba yanda za su yi ne sai wani abin. Kenan wanda suke yi kaɗan ne wanda muke son sun ne muke mu samu an number important adadi mai yawa mata su gane menene yawa jabta a kansu su ma su yi miye cancanta su yi su kana su gudunmuwa cikin tahiyar da abin ga aikin gwamnati. Kenan shi ya sa muka ɗauki mata na siyasa iri-iri.
Ko menene ya kai su zaben waɗannan mata?
Wa'anda suke parti in busu da deputy a assembly su ne mun ka dauka. Me yasa kenan busu da deputy? Busu da wani horo ne? Busu isasshen sani ne bisa kan abun? Kenan su ne za a ba horo kuma yanda za su yi aiki da wannan su WhatsApp ne su Facebook ne don su dinga canza miyau da wa'ansu 'yan uwansu don su gane su ma yau a shiga yanar gizo a san yanda za a nemi labaru kuma a ci gaba da waye kai da aika sako da kuma su san yanda suke ci don mata su waye kansu ya waye kuma su tashi a yi da su.
Hassan Ahmadu, muƙaddashin shugaban majalisar mashawarta ta da Magaran wanda ya buɗe taron, ya jinjina ma yadda matan suka ɗauri wannan niyya idan aka yi la'akari da ƙarancin mata a yawancin ma'aikatu da madafin iko.
Mata sun tsara kansu yanda kuka ji a cikin jawabi wanda muka yi, in kuka dauki kaman gaba na tahiyarsu da gwamnati ko mukamai na wanda ake samu a fannin siyasa kaman wanda ake zaɓe ko kuma wanda ake naɗi, gaskiya mata an bar su a baya. Amma wannan gwagwarmayan muna gani zai kawo canji.
Wannan horo mafi yawa akwai waɗanda ba su fahimci amfani da kafofin sadarwa na zamani ba don aika saƙonni lokacin zaɓuɓɓuka. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don kawai ba.
Kuwa gaida Tamar Abari, yanzu kuma bari mu matsa gefe guda domin Jummai Ali ta gabatar da shirinmu na gaba.
Ɗan tsiya
maɗaurinki ɗaya.
Su sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya wanda aka ce ya fi zama ɗan sarki. Kwanaki wata ƙungiyar nazarin yadda za a fahimci juna a zauna lafiya da ake cewa Society for Peace Studies and Practice da Turanci ta gudanar da wani taro a birnin Abuja, Nigeria. Taron ya samu halaccin jami'an gwamnati da shugabannin kungiyoyin jama'a da kuma shugabannin addini. Bayan an kammala taron na kwanaki uku, wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya samu damar zantawa da wasu shugabannin al'umma da suka halarci taron akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya.
Nan da farko suna Sambo Jibril Sambo Jada, ni ne sakataren kungiya United Arewa Youth for Peace and Family Initiative. Manufar wannan kungiyar shine don tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmi da kirista, musamman arewa da kudanci ƙasa gabaki daya. Kuma wannan kungiya kuwa tana wayarwa asalin jama'a kai, ta nuna musu cewa ƙasar na Najeriya ƙasa ce wanda musulmi da kirista suke cikinta, wanda kuwa musulmi bai isa ya zanna shi kaɗai ba tare da kirista ba, kuma kirista kuwa bai isa ya zanna cikin ƙasar nan kuwa ba tare da musulmi ba. Shine asal wannan wanda muke kokarin muke warwa jama'a kai, sai kuma muna kira shugabanni su kuma su zo su sa abun nan, su zo su tallafa wannan kungiyar, ita mata ci gaba da asalin yada wannan manufofin gabaki daya, don a samu zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu Najeriya da Afirka gabaki daya. Shine asalin manufar wannan kungiya da kuma abun da ya kawo ni tattauna game da wannan al'amarin.
Zaka ga ana taruruka a Abuja na wayannan manyan shugabannin kungiyoyi ko ma manyan ƙasa, amma watakila sai ka ga abun magana tana karewa wajen taron ne kawai.
Dama abun da ake bukata ba ai wannan maganan, dama ana so ba ai magana a ga ai aikace. Yana ɗaya daga cikin abun da ya sa wannan kungiyar ta tashi ta yunkuri, don duk wani abun da za a yi na ci gaba da zaman lafiya mu kasance mun magana a wajen taron, mu kasance mun shi aikace, kuma ya kasance kowa ya ganshi aikace. Dalilin da ya sa muka kafa wannan kungiyar gabaki daya, to shawaran da zan bayar ya kasance zaman lafiya ƙasa gabaki daya. Ba abun da ya kawo rashin zaman lafiya ƙasa kamar talauci da aikin yi. Shawaran da ke bayar ya kamata cewa wa'annan matasan da suke tsaka hanyar nan, duk wanda yake tsaya yake kashi-kashi, in ka duba za ka ga ba wani mutumi kirki ko wanda asali abun nan. Dole ne wanda kaga za ka san matasa ne wanda ba su da aikin yi, sannan kuma duk a cikin wanda suke tsaya kan hanyar nan, in za ka kula ka gani gabaki ɗaya su wanda yake da aikin yi, wanda yake da aikin ba zai tsaka hanyar nan kashi-kashi ba. To shi yasa muke kira ga gwamnati, ba a yi magana zaman lafiya da sauran taruka, ba wai a yi magana a sha shayi a tafi ba, a'a, ya za a yi a samu matasa aikin yi? Shine kadai abu ɗayan da zai kawo ƙarshe wannan kashe-kashe a ƙasa gabaki ɗaya. Duk wanda yau yana da sana'a, yana aikin yi, yana aiki na dogara da kai, ko kuma gwamnati ta zo ta tallafa mai, yanzu for example yanzu haka zan ba da misali kamar London, England, yanzu haka ƙaramar hukuma tana bawa asalin matasa wanda ba su da aikin yi tallafi sama da iyan canja kuɗin ajiya sama da 200,000 da wani abu. Wannan tallafi ya kamata ce federal gwamnati tarayya ta ɗauki wata shiri na musamman ta kawo a kasance ana koyar matasa sana'a kamar skill acquisition da sauransu gabaki da ba abun da za a rubuta a takarda a gani a takarda karanta kawai a tafi, amma ba a ɗabbaka shi ba shake bukata a gani ba. Ya kamata ce an ka ayi initiating wata program wanda asalin ɗan Najeriya zai amfana da isha, ya kasance yaran talakawa wanda ba su da aikin yi a ɗauke su a koya musu sana'a, ana koya musu sana'a nan ko a kasance ana basu wasu allowances kowane wata, ana basu kaza kaza, ba sun gama koyon sana'a, sannan nan ta gwamnati ta sake ɗaukan kuɗi kuma ta ko ta sai kayan aiki da sauransu. Wani sana'an da muka koya maka nan ga kayan aiki ka je ka ci gaba da abun nan naka, to muddin gwamnati ta ci gaba da wannan to za a samu zaman lafiya a ƙasa gabaki daya. Rashin wannan din, rashin asalin mai aikin yi da koyon matasa sana'a, to kire-kiren su ne suke ɗaukan makamai da sauransu su je suna tare mutane akan titi da suna asali ne kabilanci ko addini da sauransu. Wallahi ba komai bane, talauci ne kadai ta addabi dan Najeriya kasance ake ɗaukan makami ke kashe kanmu da kanmu. Shi yasa a farko na faɗa musulmi bai isa ya zanna ƙasar nan ba tare da kirista ba, kuma kirista bai isa ya zanna ƙasar nan ba tare da musulmi ba. Ƙasa ne na kowa da kowa, kuma ƙasa ne kowa ya addini, ba wanda zai hana wani addini shi. Musulmi ya je addini shi, kirista ya je addini shi, ba wanda ya hana kowa addini shi. Ko ba lalle ka tilasta mutum lalle ilalle ka je ka bar addini ka kuma addini wani ba, bai zai taɓa yiwuwa ba.
Masarar assalamu alaikum, sunana Honorable Barrister Ibrahim Bello Rigacikun, tsohon dan majalisar wakilin tarayya wanda yake cikin mazaban Igabi a majalisar wakilin tarayya da ke Abuja a 2011 zuwa 2015. Amma ni yanzu lauya ne mai zaman kanshi da ke aiki a nan binin tarayya Abuja.
Dattawan Arewa su yi taro a yi kira ga zaman lafiya na Kudu su yi na ko'ina. Wasu ranar kuma sai ka ji fitina ta barke saboda wataƙila bambancin ƙabilanci, addini da sauransu.
Kundin tsarin Najeriya shi ne ya kawo mana wato zamantakewa da kare dukiya da rayuwa na 'yan Najeriya yana ƙarshen gwamnati ne. Daga gwamnati na babban role wato abu da ya kamata ta yi ginshiki. Wurin yin kokari lura da irin abun suke faruwa yanzu wanda da baya faruwa. Gwamnati ba ta taba zama lafiya ta kwanta da hankali su ta ga cewa inda ake samun fitintunoni an dauki matakai na a zauna lafiya. Zaman lafiyan nan ba a taba zaman lafiya sosai inda aka samu mutane aka samu restives wato wasu mutane wanda suna ta garan ba su da aikin yi. Wannan gwamnati na wannan lokaci ana yin kokari wurin samun aikin yi. To amma dole ne wasu fitintunoni suke faruwa yanzu. Na farko kashe-kashen da ake, na biyu sace mutane da ake, na uku fyaɗe da ake ta defilements, abubuwa da dama da ake ta yin nan wanda yayi na ta mutane katutu. To wajibi ne a ɗauki mataki don haƙƙin gwamnati ne ta tabbatar cewa an kama samun sauƙi a kan al'amari. Sun domin wannan harka da muke na demokradiyya wanda ya zo da wannan gwamnati namu ko kuma gwamnati tun daga 1999 zuwa yanzu, to ba yayin za a wani demokradiyya idan babu zama lafiya. A Najeriya yanzu kana da katin zaɓenka, ba wani wanda zai je jefa katin in yi an ce za a jefa bam. Ko wani bom ya face a wani local government yaje bilayi har ta tace shi zai zabe. So da haka we need peace, muna buƙatar zaman lafiya. Kuma wannan ya dangata ga irin yadda gwamnati ta ƙara lura da mutane a ƙasa, a sauko ƙasa, a san abin da ke damun talakawa. Shi me ke damun su yanzu? Shi talaka abin da ke damun shi a yanzu har da ke cikin su abin da ke tare mutane ga shine yunwa da fatara ta luci yayi katutu. Wajibi ne a ce za a taimaka ma 'yan Najeriya su ayi wani mechanism, a ɗauko wani policy, wani hikima na gwamnati wanda jama'a za su samu abinci su samu su shiga cikin sauƙi. Yo a Najeriya in zai ci ɗan indomie ɗin nan da safe ya hau a caɓa ya je inda zai nemi kobo sisi, ɗan Najeriya bai kika je kamar sashi Central Bank a Najeriya ba, shi ba ma san wannan wuri ba. Tunda a Najeriya a kashi mu ɗari kashi kusan 90 matalauta ne, in ƙalilin ne ke boko nan da masu madafan iko. So da haka dole ne gwamnati ta dawo ta koma ƙasa. Menene za a ɗauko cikin gaggawa a taimaka ma jama'a 'yan Najeriya suka cin abinci, suka samun sauƙi, su ɗan iya hawa mota su je ko mashin ko a caɓa ko keke napep su je inda suke harkokin ganin rabonsu. In ba wannan akwai problem, saboda mene mu 'yan siyasa ba mu da yawa, ko a local government naku ko a state naku ko a gidanku 'yan siyasa ba yawa. Amma rashin yawan mu 'yan siyasa, mu ne za mu kawo tallar 'yan takara ma jama'a masu yawa masu ƙura'a, har idan an samu biyan bukata a zo a ce eh sanadiyan wani gashi an zo an kawo mana borehole ko gashi an kyauta mana har jama'a samu abin kira dividend of democracy, wato roman demokradiyya. To amma in da aka waye gari jama'a masu yawa wanda ba 'yan siyasa ba ne kuma suke da abin kira PBC katin zaɓe, to akwai matsala fa. Saboda masu in muka sake jama'a suka yi mana bore ko suka tada hankali akan cewa yunwa ya ishe su, talauci ya ishe su, mutum na ga zai mutu a tsaye da lafiyar shi da ƙuricin shi, to babu shakka ran zabe fa. Ba wanda ya isa yace zai tafi shi zabe. Kuma abin da ke faruwa nan shine dokan zabe ya nuna cewa ba wanda zai je ran zabe ya wa'azi ko ya campaign a inda zai zabe. Sannan kuma ƴancin ka ne ka zo ka zabe. Idan dan Najeriya wanda ba dan siyasa ba ka ji zaka matsa mai ran zabe, to ko me ne faruwa da kai? So da ka dole a ɗauki matakin a taɓa hantar 'yan Najeriya, a sassauta ma ainihin 'yan Najeriya. 'Yan Najeriya su farga a gano cewa ana son su, ba musguna masu aiki ba. A ɗauki matakin da za su samu sauƙi na rayuwa kamar abu guda biyu na faɗi, abincin nan da movement. Ya kasance 'yan Najeriya zai iya samu ya ci abinci. A ɗauki mataki, haƙƙin gwamnati ne, aikin gwamnati nazari cewa me za ta yi cikin gaggawa yanzu, saboda jama'a suna cikin ruɗu, suna cikin rububi, kuma maganar tsaro ana ta ƙoƙari, kuma amma abubuwan na barkewa. So da haka haƙƙin gwamnati ne, kuma da kundin tsarin mulkin Najeriya ta nada mana su ne shugabanni, su za su ƙirƙiro 'yan Najeriya nasu biyayya ne.
Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni, mai neman ga wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni.
Abin da ya sawaka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ga kai mu za mu gabatar da wani shirin. A tuna fa sai da zaman lafiya a ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC, nake cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai Ali sai wani satin kuma a jimu da wani sabon shiri yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Magoya bayan shugaba Buhari a yayin saya masa fom din takarar fidda gwani naira miliyan 45 a jam'iyyar APC. Sunusi Musa shine shugaban magoya bayan.
Mun yi ne a matsayin mu nuna maka yarda da muke da ita da cewa mulkin sai ci gaba da shi. Ba wai dan ba shi da kudin sayan fom bane. Ko yana da shi ko ba shi da shi wannan mu bamu sani ba, dan mu bamu san meye aljihun sa ba.
Matashi Adamu Garba ya ce zai kalubalanci Buhari a zafin fidda gwani.
Shi da kanshi zai iya ganin cewa lokaci yayi da zai je ya huta ya ba mu dama mu ci gaba da tafiyar da kasar mu yanda zamani ya dace da naki tafiyar da kasa.
Rundunar yan sanda Najeriya ta kori jami'an ta uku don kutsawa da gudanar da bincike a gidan dattijon Niger Delta Edwin Kilak ba tare da izini ba. Masana na nuna damuwa ga hulɗar Najeriya da Sin daidai lokacin da shugaba Buhari ya soka a Beijing don taron hulɗar kasuwanci da Afirka. Rundunar sojan Najeriya ta yaba shin ƙara kaimi a yaki da Boko Haram biyo bayan rasa ran kimanin sojoji 40 kan iyakar Najeriya da Niger. Ambaliyar ruwa a Kwantagora ya yi sanadiyar mutuwar mutane ciki har da wata mata goye da jaririnta. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Professor Usman Bugaje daga Katsina da kuma Malam Ishaya Abubu Bajama daga Bauchi. Ga Professor Bugaje.
To bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'a a 'yan Najeriya, ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fasoci suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare. Dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yanda zamu yi shi, kuma dukkan addinan nan sun sa mana kauna ta juna tsakankanin mu. Saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da zamu samu na duniya ne ko na lahira ne game da yayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani. Duk wanda ka gani in dai mutun ne, to Allah ya halicce shi kuma Allah yana san shi. Saboda haka kuma ka'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba, wanda suke nuna yanda za a zauna tare. Saboda haka jawo hankalinmu da nake son nayi a nan wurin shine don Allah mu bi ka'idojin nan da aka faɗa, domin mu samu zaman taren da zai amfani juna. Ba tare da wannan zaman lafiyan ba, tattalin arziki ba zai haɓaka ba, zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba. Saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare. Mai yiwuwa ne wasu su suna da ƙarancin fahimta, waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yanda abubuwan nan suke daga bangarorin nan guda biyu. Kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido, mu ba kamar mu Najeriya, da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu, mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasarmu, mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu, yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu. Ku tuna Najeriya ita ce babban ƙasa a cikin Afirka a wajen adadi, a wajen tattalin arziki, a wajen abubuwa da yawa. Saboda haka sauran ƙasashen Afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu. Idan mu muka kasa, to za mu harbi sauran su ma za su kasa. In mu muka yi abin kirki, to za mu taimaki sauran domin za su kalle su ga Najeriya ta abin kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi. Saboda haka muna fatan Allah ya mana jagora a cikin wannan al'amari, kuma shugabanninmu su dauki girman da ya kamata su dauka, su shiga gaba, su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba, an samu zamantakewa mai kyau tsakaninmu. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Shi ma Malam Ishaya Bajama ya ce,
jama'ar Arewa, ina sallama da fatan alheri ga dukkan sauraro na. Sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya, in dai kai sarki ne, kai shugaba ne na gwamnati, ya zama so rungumi kowa. Inda muke samun wahala shine kaga ada an fito wasu fiye da wasu, kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu. Ko baka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya dora maka na zamantakewa da shi, na makwabtaka da shi, ko wanda ka takura shi, ko abala ne a gidanka dan da ba naka ba, ka dinga fifita ƴaƴanka a kansa, to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan ƴaƴanka. Don haka ko kun fi yawa a gari, kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari, ku yi musu adalci, ku yi musu abin da ya kamata a yi musu. Ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku, akwai nauyin da ke kanku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban. In mun yi irin wannan zama, sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya, ya zama so rungumi kowa, ba sarakunan wani jinsi ba, na wasu jinsi ba. In dai kai sarki ne, kai shugaba ne na gwamnati, inda muke samun wahala shine warereniya da ake sawa. Kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu, kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu. To irin waɗannan gaba haka cikin gida, sai kaga akwai wanda ake so da wanda ba a so. A cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so. In ba mun yi magani irin wannan, muka sauke nauyi. Ko baka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya dora maka na zamantakewa da shi, na makwabtaka da shi, na zamantakewa na wurin aiki, ko na makwabtakan wurin zama, ko kuma duk wani nauyi da Allah ya dora maka na shugabanci. Lokaci ya yi da za mu fito fili, muna magana da juna a fili, a daina nukura. Saboda sau da yawa za ka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi, kuma ba su da tushe balle makama, amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso. Sai a hau kansu da su ake aiki, a dinga sharing, a ce ai ga abin da wasu ke yi, ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba. So lokaci ya yi da za a bude wurare, mu dinga tattauna komai munin abu, a fito fili a yi magana a kai, a magance shi. So lokaci ya yi kuma muna da komai da ake bukata a rayuwa nan arewan, kuma muna iya rike kanmu, kuma kowane sashe na ƙasar nan akwai abin da za a yi a rayu. Mu koma mu fi ba da ƙarfi wa abubuwa da za su taimaka wa zamantakewanmu. In tashin hankali na da daɗi, mun ganta a lokacin yakin basasa, mun ganta a wannan karni da muka samu kanmu a ciki, ya kamata a haɗa hankali a taru wuri guda, a sami bakin zarin. Kar mu bari waɗanda suke raba hankalinmu su ci gaba da raba hankalinmu saboda biyan bukatunsu. Allah ya taimake mu.
To nan muka kammala shirinmu na wannan makon, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Tsohon shugaban Amurka Donald Barack Obama, wanda ba a cika jin duriyarsa ba tun da ya ban mulki, ya shiga rudanin zabe da aka yi a jiya Juma'a, inda ya ce ya kamata mutane su yi zabe domin ƴancin su ya ta'allaka akan yin hakan. Kaucewa yin zabe zai zamo babban hadari a gare su baki daya. Majalisar Wakilan Amurka ta fitar da wata doka da za ta sauƙaƙa musu wajen fitar da bakin hauren da suka aikata muggan laifuka a ƙasar. Dokar ta yi bayani kan abubuwan da suka haɗu suka zama manyan laifuka, yayin da suke magana kan wata doka da kotun ƙoli ta fitar a baya.
To madalla da takaitattun labarin mu, kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Sai gobe da safe ku ci su abokan aikin mu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin zabe ko nadi wanda ni kan shirya na gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ta Hafsat Bello ɗan mai suru da ta taimaka mu gabatar da shirin, da Salama Abu da ya ba da umarni, da injiniyan mu Dev Magnus, ni Ladan Ibrahim ke cewa ku wani lafiya, mu kuma mu wani lafiya, mu kuma mu wani lafiya.